بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم لاربا بيو غوات رمضان باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو ديدا تريه دودا أربعين دبيو وان ديدا شاهدو غوات هدو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا تايا منا ساشا زجد دبو ديا غا الله سبحانه وتعالى akan wannan ni'ima da wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya ni'imta mu da ita, ya azurta mu da ita, ta kawo mu cikin wannan wata mai alfarma, wata mai daraja, wata mai alkhairi. Wannan shine majalisin mu na farko a wannan wata mai alfarma na tafsirin alqur'ani mai girma. Da farko muna da waqafat guda biyar kafin fara karatu daga inda muka kwana a shekarar da ta gabata. Waqafa ta farko shine sanin cewa lallai Allah madaukakin sarki ya azurta bawa ya kawo shi irin wannan lokacin mai daraja, wata ni'ima ce babba daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah madaukakin sarki yake yi ma bawa, wanda wannan ni'imar tana buƙatar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kanta. Domin akwai wanda da yawa daga cikin bayi waɗanda Allah madaukakin sarki bai ni'imta su da wannan ni'imar ba, ta su samu kansu a cikin wannan watan a irin wannan lokaci mai alfarma, a irin wannan lokaci mai daraja. Daga cikin abubuwan da suke nuna falala da daraja da cewa ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya kawo bawa a cikin irin waɗannan lokutan, shine hadisin da yazo a cikin sunan na al-Imam Ibn Majah da isnadi sahihi, wanda aka rawaito daga Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, yake cewa waɗansu mutane guda biyu sun zo sun musulunta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan mutanen, ɗaya daga cikinsu mutum ne mai ƙoƙari mai himma sosai, sai aka zo aka fita jihadi. Da aka fita jihadi sai ya fita tare da sauran musulmai wanda suka fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai wannan bawan Allah ɗaya daga ciki shi mai ƙoƙarin sai yi shahada a wurin yaƙi. Bayan ya yi shahada, shi kuma ɗayan sai bai samu shahada ba ya dawo ya ci gaba da rayuwa har shekara ta zagayo. Ana nan shi ma sai ajalin shi ya cika, yana kwance a gida a cikin ɗakin shi sai ya rasu. Bayan nan Talha ibn Ubaidillah ya ce sai wata ran na kwanta ina bacci, sai na ganni gani a ƙofar aljanna a tsaye. Ina tsaye a ƙofar aljanna ga kuma waɗannan mutanen guda biyu, wanda ya yi shahada da kuma wanda ya rasu a cikin ɗakin shi. Sai wani ya fito daga cikin aljanna ya buɗe ƙofa, sai ya kira ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu, sai ya kira wanda ya rasu a cikin gida a ɗakin shi. sai shigar da shi cikin aljanna. Bayan nan kuma daga baya bayan an ɗauki wani lokaci sai ya sake fitowa daga cikin aljanna, sai ya zo sai ya kira ɗayan wanda ya yi shahada daga baya, sai shi ma ya shigar da shi cikin aljanna. Talha ibn Ubaidillah yake cewa ina tsaye sai ya sake dawowa, sai ya ce min kai lokacinka bai yi ba tukunna. Da haka Talha ibn Ubaidillah sai ya farka daga bacci, sai ya zo yana ba mutane labari ga abin da ya gani na kissar waɗannan mutanen guda biyu. Sai mutane suna ta mamaki, suna mamakin abin da ya faru, har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo, sai manzon Allah yake tambayar su me kuke mamaki akan wannan. Suka ce ya Rasulullah, muna mamakin wanda ya shahada a filin daga, a ce wanda ya mutu a gida ya riga shi shiga aljanna, wannan shine abin da muke mamaki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, bayan wancan yayi shahada, shin wannan bai rayu har ya kai watan Ramadan ba, ya azumci watan Ramadan? Suka ce eh, ya riski watan Ramadan bayan mutuwar wancan. Sannan bai yi sallah raka'a kaza da kaza ba bayan mutuwar wancan? Suka ce eh, ya yi salloli bayan mutuwar wancan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, wallazi nafsi bi yadihi lama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ard. Manzo Allah ya ce, na rantse da wanda raina yake hannun shi, tazarar da take tsakanin su na falala da daraja a wurin Allah tafi falalar da take tsakanin sama da ƙasa. Saboda wancan ya riski watan Ramadan, ya samu azumtar watan Ramadan, manzo Allah ya fifita shi cewa ba za a hada shi da wancan wanda ya shahada a filin daga a wurin jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah ba. Duk da falalar jihadi da matsayin jihadi da darajar jihadi wanda ya mutu a wurin shahada ma, Allah ya hana a ce mai ya mutu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Da haka Allah ya ce kada ma a yi zaton mutuwa suka yi rayayyu ne su a wurin Allah. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna fifikon wanda ya riski watan Ramadan akan wanda ya mutu a wurin jihadi fi sabilillah, saboda matsayin da daraja da kuma ni'imar da take cikin Allah ya raya bawa ya kai shi watan Ramadan, kuma ya bashi ikon azumtar wannan watan. Da haka wannan yana nuna mana lallai azumtar watan Ramadan ko kuma riskar watan Ramadan wata ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah yake yi ma bawa, wanda yawa jama'a ce bawa yana farin ciki da murna da samun kanshi a cikin wannan ni'ima. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Da haka ka ce musu da falalar Allah da kuma rahamar Allah da wannan ne za su yi farin ciki. Da haka Ramadan mutum ya samu kanshi a cikin wannan watan ni'ima ce da falala daga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda tana lazimta ma mutum farin ciki da murna da jin daɗi na wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Kuma mun san cewa kowace ni'ima tana biye da abin da yake biyo bayanta, na cewa mutum zai ci ne wannan jarabawar ni'imar ko ba zai ci ba. Idan Allah ya yi ma bawa ni'ima, to wannan ni'imar tana buƙatar godiya. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wala in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Idan kuka gode akan ni'imar da nayi muku, zan yi muku ƙari. Idan kuma kuka bukirce, kuka ki gode ma Allah maɗaukakin sarki akan ni'imar, to azabar Allah tana da tsanani, tana da raɗaɗi. Da haka idan Allah ya yi maka irin wannan ni'imar, sai ka nemi ya ake godiya ga ni'imar Allah. Idan Allah ya yi ma mutum ni'ima ga watan Ramadan, ya ake gode ma Allah? Menene ibadu da Allah maɗaukakin sarki yake so bawa ya lazimta a ciki? Menene ayyukan da Allah baya so ya ga bawa yana aikatawa a cikin wannan watan? Wannan duka yana daga cikin godiya ga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka watan Ramadan wata gona ce da Allah yake azurta bayi da ita, wadda za su yi shuka, su yi noma a cikinta, wanda ranar girbi za su yi farin ciki na abin da za su girba, matuƙar dai sun shuka alkhairi a cikin watan Ramadan ɗin. Waƙafa ta biyu shine watan Ramadan yana ɗauke da waɗansu damammaki guda uku manya-manya na samun gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan damammaki ayyuka ne da Allah maɗaukakin sarki yake so gabawa a cikin watan, wanda kowane ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan sababi ne daga cikin sabubba da suke sa Allah ya kankare ma bawa zunuban shi gabaki ɗaya. Waɗannan damammaki da bawa yake da su na gafara a cikin watan Ramadan guda uku, dama ta farko ita ce damar azumtar watan Ramadan ɗin, wanda duk ya azumci watan Ramadan ya samu dama daga cikin damammaki wanda Allah zai gafarta mai zunuban shi da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani da Allah, yana mai neman lada a wurin Allah, to Allah zai gafarta mai dukkanin zunuban shi da suka gabata. Da haka azumtar watan Ramadan cikakke dama ce bawa yake samu daga cikin damammaki wadda Allah zai kankare mai zunuban shi gaba ɗaya da ya aikata a shekarun da suka gabata a baya. Dama ta biyu da bawa yake samun gafara Allah a ciki a watan Ramadan shine dama ta yin qiyamul layl, tsayuwar dare a watan Ramadan. Shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ya zo a hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira, manzon Allah ya ce man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya qiyamu Ramadan, yayi sallar dare a watan Ramadan, yana mai imani da Allah, yana mai neman gafarar Allah, shi ma za a gafarta mai dukkanin zunuban shi da suka gabata. Da aka yin sallar dare a cikin watan Ramadan, mutum ya sallaci dararen watan Ramadan, yana daga cikin sabubba da dalilai waɗanda suke tabbatar ma bawa gafarar zunuban shi gaba ɗaya waɗanda suka gabata. Sannan kuma ba ana nufin sai mutum ya sallaci dare gaba ɗaya ba, daga farkon daren har zuwa ƙarshe. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Manzon Allah ya ce duk wanda ya qiyamul layl tare da liman bai fita ba har sai da liman ya gama ya sallama, to za a rubuta mai ladan wanda ya yi sallar tsawon daren gabaki ɗaya, ko da raka'a goma sai liman ya yi da shi yana tare da liman bai fita daga sallar ba har aka yi sallah aka gama. Manzon Allah ya ce za a rubuta mai ladan wanda ya yi qiyam na tsawon daren gabaki ɗayan shi. Da haka wanda ya yi sallati darare na watan Ramadan, to yana da tabbacin samun gafara daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala na ayyukan da ya aikata na zunubai. Sannan dama ta uku wanda bawa yake da ita a watan Ramadan ta samun gafara ita ce damar yin sallah a daren Lailatul Qadr, wanda ita ma yin wannan sallar a daren Lailatul Qadr sababi ne daga cikin sabubba wanda yake haifarwa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma bawa zunuban shi gaba ɗaya, kamar yadda shi ma ya zo a hadisin Abu Huraira a Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya yi tsayuwar dare a daren lailatul qadri yana mai imani da neman lada a wurin Allah, to za a gafarta mai zunuban shi da suka gabata gaba ɗaya. Da haka waɗannan damammaki guda uku damammaki ne wanda musulmi yake da su, wanda zai samu kaskadewar zurban shi gaba daya a wurin Allah subhanahu wata'ala. Dama ta azimtar watan gaba daya, dama ta tsayuwar dare a watan, dama kuma ta tsayuwa a Lailatul Qadr idan mutum ya dace da yin qiyamul layl a cikin ta. Duka waɗannan bawa zai samu gafarar zunuban shi, wanda kuma shine abinda bawa yake fatan ya samu a cikin watan Ramadan. Kasantuwar waɗannan damammakin gaba ɗaya akwai su a cikin watan, wannan shine ma yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi gargadi ga wanda har ya samu watan Ramadan din yazo ya fita ba a iya gafarta mai zunuban shi a ciki ba, kamar yadda yazo a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adab al-Mufrad, manzon Allah yake cewa raghima anfu abdin dakhala alayhi ramadan lam yughfar lahu. Manzon Allah yace an turbuda hancin bawan da watan Ramadan ya riske shi, sannan kuma bai yi abin da za a gafarta mai a cikin wannan watan ba, ashe bai iya dacewa da azumtar watan azumin da za a iya gafarta mai ba, bai iya yin qiyamul layli a watan qiyamul laylin da za a gafarta mai ba, bai iya dacewa da yin sallah a Lailatul Qadr irin sallar da za a gafarta mai zunuban shi ba. To duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan, raghima anfuhu, bana kaman an turbuda hancin shi a cikin kasa, shine abinda mala'ika Jibril ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace ma manzon Allah kul amin, ka ce amin, manzon Allah yace ni kuma na ce amin, mana Allah ya tabbatar da wannan addu'ar akan duk wanda ya riski watan Ramadan bai samu gafara Allah ba, domin wannan tarin nau'o'in da sababban na gafara gaba ɗaya a ce sun kubuce ma mutum, to wannan yayi asarar da ya tantanta ai mai mummunar addu'a, yayi asarar da ya tantanta a ce lallai wannan asarar ne. A cikin wannan hadisan guda uku gaba ɗaya muna ji manzon Allah idan ya faɗa sai ya ce imanan wahtisaban, wanda ya azumci Ramadan mai yana imani da neman yarda Allah, wanda ya tsayuwar Ramadan yana imani da neman yarda Allah, wanda ya sallaci daren Lailatul Qadr yana da imani da neman yardar Allah. Me ake nufi da imani da kuma neman yardar Allah a cikin waɗannan hadisan? Abinda ake nufi da imani da neman yardar Allah shine mutum ya kudirce a cikin zuciyar shi kudircewa ta gaske cewa wannan ibadar da yake yi ta azumi, musamman ibada ce wadda Allah ne da kanshi ya wajabta mai wannan aikin, ba wani ne ya tilasta mai ba, ba wani ne ya sa shi ba, Allah ne ya dora mai, Allah ne ya wajabta mai. Sannan kuma bayan wannan wal ihtisab, kuma neman yardadin Allah shine yana yi ne dan ya samu sakamako da lada a wurin Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala a sharhin wannan hadisin yake cewa abinda ake nufi da ihtisaban shine an yasumahu ala ma'ana ar-raghbati fi thawabillah, shine bawa ya azumci watan Ramadan din yana da niyya da kwadayin samun sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala. Tayyibatan nafsuhu bidhalik, kuma ran shi yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali, bai jin wani damuwa, bai jin kunci, bai jin cewa an takura mai da yin azumin. Wannan duka yana cikin ma'anar imanan wahtisaban. Sannan ghayru mustasqilin li siyamihi, baya jin cewa wani nauyi ne aka dora mai dan yin azumin, yana jin wani nauyi ne na dole, ba yanda zai yi ne, dole sai kawai ta sa yake yi, to baya jin haka. Wannan shine ihtisaban. Sannan wala mustaqilun li ayyamihi, baya ganin kuma cewa kwanakin sun yi mai tsawo sai har kwana 29 da an ce za a cika ya zama 30, ya rinka ji kaman za a kashe shi, kaman an dora mai wani nauyi, ya za a ce sai an yi 30, kawai ayi azumi 29 a huta, baya jin azumin yayi mai tsawo, kwanakin sun yi mai tsawo. to wannan shine ma'anar ihtisaban kenan duk wanda ya azumi da irin wannan manufar shine ake nufin man kama ramadana imanan wa ihtisaban daga lokacin da azumin ka kana jin da dole sai kawai ta sa kake kana jin abin ya ma nauyi ya dame ka kana jin kwanakin sun yi ma tsawo to kawai daga lokacin kai kanka ka tira kanka daga man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to ba ta ciki daga ana neman waɗanda suka yi azumin ne imanan wa ihtisaban da neman yarda Allah da kuma dadin rai da sanyin zuciya da kwaɗayin samun lada da kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala su ne waɗanda za su samu wannan amma wanda yake jin damuwa da takura da kuncin rayuwa da kwanakin sun yi tsawo da kaza kullun yana yaushe za a sha ruwa yana fasting wai saura awa nawa a sha ruwa ne wai kaza ne wai tutun gaji to wannan baya cikin wanda yake gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi domin ya azumci watan ramadan amma ba imanan wa ihtisaban ba dan kana so ka samu wannan falalar to dole sai ka gyara zuciyarka ka gyara niyyarka ka dauki azumin a matsayin wata ibada ce mai dadi ibada ce mai kyau wanda kake neman kusancin Allah subhanahu wata'ala da ita waqafa ta uku shine ta tsantsan da kuma tsoratarwa dangane da ibadar da mutum yake yi a cikin watan Ramadan mutane da yawa suna kawowa watan Ramadan su samu wannan ni'imar sannan kuma mutane da yawa suna samun damar yin ayyukan ibada a cikin watan Ramadan din amma kuma mutane da yawa suna yin ayyukan da ibadan amma kuma Allah baya karban ayyukan ba kuma ya karban ibadar da suke yi a watan Ramadan din haka dole sai mutum yayi taka tsantsan sai mutum yayi a hankali kada ya zo yayi aiki a ƙarshen al'amari kuma ya ƙare a wutar jahannama Allah madaukakin sarki yana ce mana wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya waɗansu fuskoki a wannan ranar ta alkiyama za ka gansu a kaskance a wulakance kuma amilatun nasiba sun yi aiki sun gaji ba wai ba su yi aiki ba sun yi aikin duk aikin da ake yi sun yi amma kuma ƙarshe tasla naran hamiya za su ƙonu a wuta wadda take mai ƙuna wutar jahannama makomarsu za su zama wuta saboda mai ayyukan da suka yi da wahalar da suka yi ba su yi irin yadda Allah yake so ba ba su yi irin yadda Allah ya yarda ba Allah ya kawo ka watan Ramadan kuma kullun ana ɗaukan azumi da kai ana ajewa shin kana tambayar kanka shin wannan azumin da nake yi irin shi ne Allah yake so yake karba ko ba irin shi bane sallar da nake zuwa kullun ana yi a masallaci da ni irin ta ce Allah yake karba ko ba irin ta bace Allah yake karba dan haka dole sai mutum yayi taka tsantsan ba wai ya kawo ya sami ni'imar kaiwa watan Ramadan ba babban al'amari shin Allah zai karba ayyukan da ya aikata ko ba zai karba ba wannan yasa magabata kullun suke cikin jin tsoro Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sune waɗanda suke bayar da abinda suke bayarwa na ayyuka da ibada da sadaka da ayyukan alkhairi amma kuma wa qulubuhum wajila zukatansu suna cikin tsoro da firgita suna aikin amma kuma suna tsoro da firgita Allah ya karba ko bai karba ba babban abin tsoron shine Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin kadai masu takawa ne Allah yake karban aikin su shin kai ne takawa ne waɗanda Allah zai karɓa ayyukansu ko ba sa cikinsu shin ayyukan irin ayyukan masu taƙawa ne wanda Allah yake karɓa ko ba irinsu ba ne to bawa yana buƙatar ya yi ma kanshi wannan hisabin ya duba ayyukan da yake aikatawa kuma ya auna su da ma'auni na shari'a shin Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba musamman wannan ibadar ta azumi. Hadisi ya zo a cikin Musnad na Imam Ahmad da as-Sunan na al-Imam Darimi da Sunan na al-Imam Ibn Majah. Hadisin Abu Huraira Allah ya yarda da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa rubba sa'imi hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Manzon Allah ya ce da yawa daga cikin masu azumi raban da za su samu kawai na azumin shine wannan yunwar da kishin da suka ji kawai shine sakamakon su. Sai ya ce wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Da yawa kuma wanda suke tsayuwa suna qiyamul layli ba su da wani sakamako ko rabo a wurin Allah face wannan rashin baccin da suka hana idansu bacci, shi kadai shine sakamakon su, ba su da wani abu a wurin Allah subhanahu wata'ala. Kenan ba shigowa Ramadan din shine muhimmi ba. In ka shigo Ramadan din Allah zai karba ko ba zai karba ba, shine yafi komai muhimmanci. Kenan manzo Allah ya faɗa mana da yawa za su yi azumin kuma Allah ba zai karba azumin ba, yunwa kawai da kishirwa za su sha. Da yawa kuma za su yi qiyamul layli, Allah ba zai karbi qiyamul laylin ba, tsayuwa kawai da hana ido bacci za su ɗanɗana. Abin tambayar shin ina cikin waɗancan ko ba na ciki, ina cikin waɗanda Allah zai karba ko kuma ina cikin waɗanda yunwa da ishi kawai shine sakamakon su, ina cikin waɗanda Allah zai karbi sallar tasu ko kuma ina cikin waɗanda kawai tsayuwar ne kawai sun gama wahalar su kenan ba su da wani rabo a wurin Allah. To dole bawa ya tsaya ya duba kanshi, ya auna ibadar shi, ya caja zuciyar shi da niyyar shi domin ya gane cewa ya rabauta da abinda Allah madaukakin sarki yake so a cikin wannan watan na Ramadan. Daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya yi azumi kuma azumin ya zama ya ƙare a yunwa da kishirwa kaɗai babu sakamako shine akwai ayyukan da idan mutum ya yi suke rusa azumin Allah baya karɓan wannan azumin. Hadisi ya zo a cikin as-sahih na al-Imam al-Bukhari da Musnad na Imam Ahmad da kuma ashabu sunan, duka sun rawaito shi daga Abu Huraira Allah ya tsare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man lam yada qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Manzon Allah ya ce duk wanda bai daina ƙarya ba shine qawla az-zur, duk wanda bai daina ƙarya ba a lokacin watan Ramadan, a lokacin da yana azumi, wal amala bihi da kuma aiki da ƙaryar, yana ƙarya kuma yana aiki da ƙarya. A wata riwayar ko a wani lafazin hadisin yace wal jahal da kuma wauta, bai daina wauta ba yana azumi, shine ifata ifate, shine zage zage, shine guje guje a titi, duk wani abu na wauta da ake yi wanda sai wawaye suke yin wannan abin bai daina ba yana azumi. Manzo Allah ya ce to Allah bai da buƙatar ya daina cin abinci, bai da buƙatar ya daina shan abin sha, ma'ana da ya ci abinci da kai ya ci, da ya sha abin sha da kar ya sha, duka ɗaya ne a wurin Allah, Allah bai buƙatar wannan azumi. So nawa mutum yake tashi daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana ya yi ƙarya, so nawa yake aiki da ƙarya a cikin watan Ramadan, to wannan yana cikin rubba qa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash, zai zama rabai shi a wannan azumin kawai yunwar da kishi ita kadai ita zai ɗanɗana, ya ɗanɗani sakamakon shi kenan. Da haka manzon Allah a wannan hadisi ya ce duk wanda bai daina waɗannan ayyukan ba, ƙarya da aiki da ƙarya, jahilci da wauta a cikin mutane, to Allah bai da buƙatar ya daina cin abinci ko ya daina shan abin sha, bala da kai azumin da kar kai azumin duk ɗaya ne a wurin Allah. Kenan wannan yana daga cikin miyagun abubuwan da suke rusa ma mutum azumi, sai zama ya yi azumin amma ya tashi a aminatun nasiba tasla naran hamiya, shi da wanda bai yi ba daya kenan. Ba azumin kawai ka daina cin abinci ka daina abshan abin sha shine azumin ba, akwai ayyukan da zaka rinka yi baka dauke su a komai ba, akwai maganganun da zaka rinka furtawa baka dauke su a komai ba, amma kullun azumin ka rushewa yake yi, kullun azumin ka lalacewa yake yi. Ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da as-sunan na Imam Darimi da kuma as-sunan na al-Imam Nasa'i daga Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa as-sawmu junna ma lam yasriqha. Manzon Allah yace azumi garkuwa ne ga bawa, yana zama kariya ga wuta, ya hana mutum shiga wuta. Malam ya sarƙaha, matukar mutum bai keta wannan garkuwa ba, kana da garkuwa matukar kana da azumi, amma kuma kana azumin zaka iya keta garkuwar ya zama wannan kariyar baka da ita, ka buɗe kanka tsakaninka da wuta kenan. Al-Imam Ad-Darimi bayan ya rawaito wannan hadisin a cikin sunan yake cewa malam ya sarƙaha, matukar bai keta wannan azumin ba, bai keta wannan garkuwar ba, sai ce bil ghiba. Ma'ana abinda hadisin yake nufi, ma'ana mutum yayi ghiba, yayi gulmar wani, shine ya keta wannan garkuwar ta azumi. Akwai wanda yake yin azumi daga fitowar alfajir zuwa faduwar rana bai keta azumin ba, bai yi gulmar wani ba, bai faɗi magana akan wani ba a lokacin da baya nan, kenan azumin gaba ɗaya ba kariya bane daga azabar Allah. Da manzon Allah yake tabbatar da cewa azumi kariya ne, to ba zai zama kariya ba sai ga wanda ya tsare azumin da ka'idojin shi da sharuɗin shi. Duk lokacin da zaka yi giba, zaka yi magana akan wani kana azumi, to ka tuna cewa a daidai wannan lokacin zaka keta wannan alfarmar ta azuminka, zaka keta wannan kariyar ta wuta da kake da ita daga azuminka. Wani daga lokacin da ya fito sallar asuba kafin ma ya koma gida ya riga ya keta wannan garkuwar ta wannan rana. Sai dai wata kuma, wani in yayi karko ya kai wayewar gari, wani in yayi karko ya kai azhar, bai keta wannan garkuwar ba. Ko yayi ƙarya, ko yayi aiki da ƙarya, ko yayi jiba, yayi annamimancin wani. Da haka kenan irin azumin da ake magana cewa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ba irin wannan azumin da muke yi ba, wanda yake dauke da ƙarairayi a cikin shi, yake dauke da ha'inci a cikin shi, yake dauke da giba da cin naman mutane a cikin shi. Da haka azumin da ake bukata mai gafarta zunubai shine azumin da bawa ya tsare bakin shi da dukkan gabobin shi daga duk wani abu wanda yake na safan Allah, bai keta alfarmar wannan azumin ba. Waqafa ta hudu shine azumi yana da matakai, ba mataki ɗaya ba ne, azumi mataki-mataki ne. Akwai azumi na farko shine wanda malamai suke kiran shi da suna saumul umum ko siyamul umum, azumi na gama gari, azumi na kowa da kowa na gama gari kenan. Wannan shine as-sawmu anil muftirat, mutum ya kame bakin shi daga duk wani abu da zai karya azumi, bai ci komai ba, bai sha komai ba, sannan bai yi wani abu wanda zai karya azumin shi da shi ba. Wannan shine saumul umum, azumi na gama gari, azumi na kowa da kowa, wanda kowa zai iya yin tarayya a ciki, wanda zai iya ɗauke ma azabar Allah na cewa wane bai yi azumi ba. Bambancinka da wancan da wanda bai yi azumi ba shine shi za a yi mai azaba na ƙin yin azumi, kai kuma ba za a yi ma azaba ba na ƙin yin azumi, amma ba ka da wani lada da wani sakamako cikakke a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ka dai sauke wajibi ne kawai, ka kuɓuta daga azabar rashin yin azumi. wannan shine saumul umum ko kuma ka kira shi da suna saumul awam azumin gama gari da haka wani zai iya yi wa garayi shekara da shekaru ka shekara 20 wata kila kana yin azumi amma kuma har yanzu a cikin matakin farko na azumi kake saboda rayuwarka ba ta ci gaba addininka baya ci gaba komai naka yana ci gaba zaka dawo bayan shekara 10 za a ga certificate dinka ya karu tattalin arzikinka ya karu harkokinka na rayuwa sun karu amma azuminka in aka zo aka duba yanda yake a shekara 10 da suka wuce irin shi dai shi kake yi har yanzu bana addininka baya ci gaba imaninka baya karuwa imaninka baya haɓaka yanda kake kawai haka kake a wuri daya to wannan shine saumul awam azumi na gama gari mataki na biyu kuma shine saumul khusus azumi na keɓantattu azumi na musamman azumi na musamman shi wannan azumi na musamman ya hada abubuwa guda biyu ne shine as-sawmu anil muftirat wal muharramat shine mutum ya azumce kanshi ya kare kanshi daga duk abin da zai karya mai azumi duk wani abu wanda yake mai karya azumi ne baya yin shi sannan kuma duk wani abu wanda Allah ya haramta a yi baya yin shi koda abin baya karya azumi koda baya karya azumi amma wannan abin haram ne to in yana azumi ba zai aikata wannan abin ba ya san ƙarya haramun ce da aka bai taɓa haɗa azumin shi da ƙarya ya san cutar da musulmi haramun ne bai taɓa haɗa azumin shi da cutar da wani musulmi ya san zalunci haramun ne bai taɓa haɗa azumin shi da zalunci da aka duk wani abu wanda yake haramun ne shi ma yana azumi akan wannan abu wannan shine saumul khusus azumi na musamman kenan wanda shine mataki na biyu da shine ake samun sakamako da daraja a wurin Allah domin wancan matakin na farko idan kana azumin amma kana aikata ayyuka na saban Allah wata kila ma sai dai a bika bashi domin za a zo ranar da za a rinka daukan ayyukan naka ne ana biyan mutane da shi sai zama har lokacin da aikin naka ma zai kare sai dai a rinka ɗauko zulubansa ana ɗora maka kina wancan matakin na farko za ka iya yin azumin ka tsare ma gaba ɗaya sannan kuma ana bin ka bashin lada a wannan shekarar saboda azumin da kai gaba ɗayan shi ba ma zai iya biyan gulmar da kai ba a watan Ramadan ba zai iya biyan zaluncin da kai a watan Ramadan ba ba zai iya biyan ƙaryar da kai a watan Ramadan ba to kaga sai watan Ramadan din ya kare kayi azumin kayi qiyamul lailin kayi komai amma kuma ana bin ka bashin ma lada ne saboda ayyukan da ka aikata na zunubi a ciki to amma idan kayi azumi sannan kuma kayi azumi daga ayyuka na haramun to zai zama kana da kyakkyawan cikakken sakamakon ka na azumi sannan kuma ga kamewa da kai da munanan ayyuka da saban Allah wanda shi ma ibada ce mai zaman kanta wanda shi ma za ka samu lada da sakamako a wurin Allah a kan shi idan mutum mafi ƙanƙanta in ba zai kai matakin ƙarshe na uku ba to kada ya kuskura ya gaza daga wannan matakin na tsakiya cewa yana azumi kuma yana kame kanshi daga duk wani abin da Allah ya haramta a lokacin da yake azumi baya hada azumin shi da ayyukan zunubi da saban Allah mataki na uku na azumi shine saumu khususul khusus azumin keɓantattun keɓantattu azumin mutane na musamman a cikin mutane na musamman kuma da haka wannan shine mataki na uku na ƙarshe su kuma suna yin azumi irin wancan na biyu suna kame kansu daga duk abin da zai karya azumi sannan suna kame kansu daga duk wani abu wanda yake haramun ne ba sa aikatawa idan suna azumi sannan suna ƙarawa kuma suna kame kansu daga mubahat abubuwan da suke na halal ne a yi su ba haram ba ne a yi amma ba sa bar sai su rabu da su su kare su kada su shagaltar da su da ga bayan sun aje haramun wanda ba haramun din ba ma halal ne suna nisantar shi domin su shagaltu da abin da yake abu ne wanda yake na bautar Allah tsantsa kawai halal ne su yi wasu abubuwa na nishadi halal ne su yi wasu abubuwa na jin dadi amma duka saboda suna azumi yanzu duka bari su aje waɗannan abubuwa bari su dakatar da komai tunda suna da wasu lokutan daban yanzu su tsaya tsantsar lokacin su ya zama ayyuka ne kawai na ibada za su samu gurbin zama a ciki to wannan shine azumin keɓantattun keɓantattu wanda ya kai mataki na ƙololuwa kenan al-imam al-ghazali a cikin al-ihya yana cewa waɗannan matakin na uku sun kunshi wasu abubuwa ne guda shida da su ne ake gina wannan matakin na ƙarshe abu na farko shine ghadul basar kame gani da rintse ido daga kallon duk wani abu wanda yake bai kamata a kalle shi ba idan ba zai kalli wannan abun ba domin ido ne yake zama kofar zuwa zuciya da haka ba za su yadda su daukar ma zuciyarsu wani abu na haramun ta haska a cikin zuciyarsu ba da haka za su rimtse idanunsu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun da haka suna tsare idansu shine matakin farko ba za su kalli abin da yake haramun ba ne hatta abin da yake halal ne in ba da dole ba ba za su sa idansu a kai ba to suna tsare wannan kafar ta farko sannan abu na biyu daga cikin abubuwan da suke yi a cikin azuminsu shine hifdhul lisan suna tsare harshensu ba sa yadda harshensu ya furta wani abu a lokacin da suke azumi idan ba wannan abun ba ibada ba ne idan wannan abun ba neman yarda Allah ba ne suna tabbaka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut da haka duk abin da zai fito a bakinsa in ba alkhairi ba ne to shiru kawai za a ji ba za a ji maganarsu ba da haka ba a jin maganarsu a komai in suna azumi idan wannan abin ba alkhairi ba ne to suna tsare harshensu su kiyaye shi abu na uku shine kaffus sam'i suna tsare jinsu ba sa yadda kunnensu ya ji wani abu wanda yake haramun ne wannan abu duk abin da yake haramun ne a faɗe shi to haramun ne a ji shi duk abin da haramun ne a faɗe shi to haramun ne a ji shi to suna tsare kunnuwansu ba sa bari kunnuwansu su shigar ma jikinsu wani abu wanda Allah ya haramta a saurara da haka ba za a ji su suna sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a cikin watan Ramadan ba ba za a ji su suna sauraron batsa da maganganun banza a cikin watan Ramadan ba ba za a ji su suna sauraron maganganu marasa amfani ba da maganganu na bandariya da kwamidi da shirme a cikin watan Ramadan ba saboda me saboda suna tsare kunnuwansu ba sa ji yadda kunnuwansu shirme ballantana kuma sauraron gulma da annamimanci da sauran waɗannan abubuwan wanda dama su asali haramun ne sannan abu na hudu shine kaffu baqiyatul jawari suna tsare sauran gaɓoɓinsu hannayensu da ƙafafuwansu ba sa takawa da ƙafafuwansu su kai inda Allah ya hana ba sa taɓawa da hannunsu su kai abinda Allah ya hana a taɓa dukka waɗannan gaɓoɓin gaba ɗaya suna azumi a cikinsu suna tsare su daga saɓon Allah daga duk abin da Allah bai so bai yadda da shi ba sannan na biyar daga cikin abubuwan da suke yi wurin tabbatar da wannan maƙamin na matakin azumi na uku shine ba sa yawaita cin abinci na halal a lokacin buɗe baki ba sa cika ciki a lokacin buɗe baki dama shi abinci matakin abinci kashi uku ne matakin farko shine matakin korar yunwa, ta ci abinci yadda yunwa za ta fita daga jikinka ka daina jin yunwa. Wannan shine mataki na halal, wanda yake shine halal a shar'ance. Mataki na biyu shine matakin da za ka ci abincin har sai ka ji ka koshi. Wannan mataki magana mafi inganci ta malamai shine wannan makaruhi ne, mutum ya ci abinci har sai ya koshi makaruhi ne. Sannan mataki na uku shine mutum ya wuce koshi, mutum ya cika tab shi da kanshi, ya rasa yadda zai yi da kanshi, da ƙyar yake numfashi. Wannan kuma haramun ne dama, domin cutarwa ne ga kai, bai halatta ba a shar'ance. Da haka asali su waɗanda suke wannan matakin suna kare cikinsu daga cusa mai abinci lokacin buɗe baki. Abinda suke yi kawai suna korar yunwa ne, su kori ƙishi a lokacin da aka sha ruwa, ba biyan bashi suke yi ba. Domin galibi azumin da muke yi azumin biyan bashi ne. Wannan abincin guda uku gaba ɗaya da ba a ci ba, duka sai an biya su, sai an ci su da daddare, daga faɗuwar rana dai zuwa a yi bacci, ko kuma zuwa fitowar alfijir, sai an ci an biya abincin wunin da tsari ma a kai. Wannan kuma manufar azumin da maƙasudin azumin gaba ɗaya ta kauce ne. Babu maƙasudin azumin, babu manufar yin azumin, saboda abincin da ka ci ɗin duka da baka ci ɗin ba, yanzu ka zo duka ka biya shi a lokaci ɗaya. Daga su ba sa yin haka, suna ciyar da cikinsu ɗan gwargwadon abin da zai kori yunwa, ya riƙe jikinsu, ya ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da yin azumin a nan gaba. Shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi misali yake yi, misal ɗin azumi yake yi, sadar da azumi da azumi. In aka sha ruwa ya ci gaba da azumin ba buɗe baki, ya haɗa da wani azumin kuma ya sake haɗawa da wata rana. Amma manzon Allah ya hana al'ummar shi da su rinƙa yin misal na yin azumi. To dole idan an sha ruwa mutum ya yi buɗe baki, ya je san ya ci wani abin, azumin ya ƙare, sannan ya sake ɗaukan wani. Sannan abu na shida da suke yi shine bayan wannan gaba ɗaya kuma suna komawa bayan shan ruwa, bainal khawfi war raja, tsakanin tsoro da kuma kwaɗayi. Suna jin tsoron kada Allah ya ƙi karɓan azumin nan da muka yi, kuma suna sa ran in Allah ya yarda Allah zai karɓa. Tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu, ba su ɗeba tsammani Allah ba zai karɓa ba, ba kuma su samu tabbacin cewa Allah ya karɓa ba, a tsakanin nan suke, a wannan tsakatsakin suke. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Da haka wannan shine sifar muminai dama. Idan suka yi aikin suna tsoron kada Allah ya ƙi karɓa, kuma suna kwaɗayin Allah ya karɓa, a haka suke tafiya. Daga lokacin da ka ji kana alfahari, kana jin cewa ai ku kun yi kaza kun yi kaza, to daga lokacin ya nuna imaninka bai kai ba, ko kuma baka san Allah ba. Da haka waye yake ya baka garantin cewa aikin naka Allah ya karɓa? Babu. Da haka waɗannan su ne matakai guda shida waɗanda bayan Allah na ƙwarai suke bi a lokacin da suke azuminsu, wanda yake azumi na haƙiƙa, wanda Allah maɗaukacin sarki yake so kuma ya yarda da shi. Waƙafa ta biyar. Kafin nan waƙafa ta huɗu, mutum ya yi iyakar ƙoƙarin shi a wannan Ramadan ɗin, a wannan azumin da aka fara shi yanzu daga farko, ya ga cewa ya canza mataki a cikin matakan azumin da yake yi. Ya fita daga matakan da yake zama a baya, ya tsallaka zuwa ga wani matakin na biyu, domin ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wataƙila wannan tsallakawan da za ka yi zuwa mataki na gaba ya zama ka yi ta a azuminka na ƙarshe a rayuwarka, ba ka sani ba, ya zama shi ne ƙarshen Ramadan ɗinka, kuma ka yi a wani mataki na ƙololuwa sama da matakan da kake yi a baya. Wannan yake nuna ka samu kyakkyawan ƙarshe kenan. Da haka mutum ya yi iyakar ƙoƙarin shi wurin ganin ya canza matakin shi na ibada daga matakan baya zuwa wani sabon matakin, domin ya samu dacewa da rabauta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ƙafa ta biyar ta ƙarshe shine tabbata da dagewa akan aikin alkhairi. Da yawa za ka samu an buɗe watan Ramadan, mutane kowa da himma da karsashi yana ɗaukan azumi akan lokaci, ya tashi ya yi salloli akan lokaci, ya je ya karatun Alƙur'ani, ya je ya yi salloli da dare da ake yi na nafila da na farilla, ya halarci majalisai na karatu da ilimi da sauran abubuwa muhimmai. Amma kuma ana fara tafiya, ana fara nisa, sai kaga wasu sun fara janyewa suna baya-baya a cikin waɗannan ayyukan na alkhairi da ibada. Wannan mummunar alama ce daga cikin miyagun alamomi waɗanda suke nuna mummunan ƙarshe ga bawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al'amalu bil kawati, ayyuka ana lura da ƙarshen ne, da me mutum ya cika. Baya ya ka fara Ramadan ɗin ba, da ka faro ya ka cike a cikin Ramadan ɗin. Idan ka ɗauko da himma, ka tsare da kasala da ragwanci da lalaci, wannan shi ake ce ma su'ul khatima, mummunan ƙarshe kenan, baka dace da kyakkyawan ƙarshe ba. Alama ce ta cewa ayyukanka akwai matsala a ciki, alama ce ta cewa da ƙyar idan Allah ya karɓi ayyukanka da suka gabata a baya. Domin in Allah ya karɓi ayyukanka, to ayyukan za su rinka jawo maka wasu ayyukan a kansu. Alhasanatu tad'u ukhtaha, kyakkyawan aiki yana kiran ƴan uwan shi ne. Daga lokacin da kake kyakkyawan aiki kuma kaga kyakkyawan aikin ya fara komawa, to aikin bai zama kyakkyawan aiki ba. Daga alama ta cewa Allah yana karɓan aikinka shine a ga yanda ka fara ƙaruwa kake yi. Ibadar da ka fara a farkon Ramadan ƙaruwa take yi, kullum kana sake ƙaruwa, shauƙinka da daɗinka da nishaɗinka a azumin ƙaruwa yake yi, nafilfilin da kake yi ƙaruwa suke yi, karatun Alƙur'anin ƙaruwa yake yi, sadakar da alkhairi da kake yi ƙaruwa yake yi. Amma ya zama ka fara da himma da ayyuka na alkhairi, amma kuma an tafi tsakiya ka fara baya-baya, wani ma sai an tafi ƙarshe, sannan ayyukan shi za su lalace gaba ɗaya, rayuwar shi za ta koma gaba ɗaya akan harkar abin da ya shafi sallah, haɗa kayan sallah, shirye-shiryen sallah, kullum yana yawon shagon teloli yana kaza, ibadojin da ya saba yi gaba ɗaya za su lalace. To wannan alama ce ta su'ul khatima, alama ce ta mummunan ƙarshe a cikin ibada. Alamar kyakkyawar ƙarshe shi ne a ga kana tafiya, lokacin ibada na tafiya, ibadan na sake ƙaruwa. Shi ya sa ma kwanakin suna tafiya, falala da daraja ta kwanakin tana ƙara ƙaruwa, har akai kwanakin mafiya daraja mafiya falala a ƙarshe. A lokacin ne kuma waɗanda ba a san su da alkhairi za su sake nisantar ibada a irin waɗannan lokutan. Da haka bawa yana buƙatar lallai yadda ka fara, idan baka kai ƙarshe a haka ba, to kada ka kuskura ya zama ka sauka daga yanda ka fara. Idan baka ƙara ka wuce yanda ka fara ba, to kada ka yi sauka kai ƙasa da yanda ka fara. Wannan shine babban al'amarin da ya kamata mutum ya riƙe ya sa ma zuciyar shi. Duk lokacin da ka fara jin kasara, ka yi ma kanka faɗa, ka yi tunanin cewa wataƙila ka faɗa cikin fushin Allah ne, wataƙila shaiɗan ya yi galaba a kanka, wataƙila ayyukan da kai a baya ne Allah bai karɓa ba. Ka yi sauri ka tuba, ka nemi gafara Allah, ka jaddada ayyukanka, ka dawo da nishaɗinka, ka ci gaba. Kuma bawa baya iya samun wannan damar sai ya samu alaƙa da abokantaka da mutane na ƙwarai na kirki, wanda kullum a cikin ibada suke da ayyukan alkhairi. Ba abin da yake taimaka ma bawa wurin samun dacewa a irin waɗannan kwanakin masu falala masu daraja fiye da a ce bawa ya samu mutanen kwaraye abokantaka da su a cikin waɗannan lokutan. Ka samu mutanen kirki waɗanda in za su ja ka ba inda za su kai ka sai wurin alkhairi, waɗanda in za su yi magana ba abin da za ka ji a bakinsu sai alkhairi, waɗanda in za su yi in ka yi kuskure za su gyara maka, waɗanda idan ka yi ɓanna za su ce maka wannan ɓanna ce, idan ka yi daidai kuma za su ƙarfafe ka akan daidai ɗin. Waɗannan su ya kamata ka nema. Idan kana da abokai waɗanda ba na ƙwarai ba, to lallai lokaci ya yi da za ka dakatar da lokacinsu. An yi tsawon watanni a baya kuna tare, to yanzu ba lokacinsu ba ne. Nemi mutane na ƙwarai, ka ƙulla alaƙa da su, su ja ka su tafi tare da kai a cikin waɗannan kwanakin. Wala Allah, Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan shine watan Ramadan ɗin da za ka samu gafara, shine watan Ramadan ɗin da za a rubuta sunanka a fayil na ‘yan aljanna a wurin Allah subhanahu wa ta’ala. Da haka mu tsaya tsayin daka, mu dage da bautar Allah. Lokuta ne ‘yan kaɗan waɗanda za su zo su wuce, kamar yau ne aka wuce a shekarar da ta wuce, ana cewa Ramadana ya zo, muna ta raki, muna ta kuka, ba ibada, an hana ibada, an hana kaza. To yanzu kuma Allah ya sake mu ya jarraba mu ya gani da gaske ne kukan da muke yi a baya ko ƙarya ce muke yi, dama kawai muna fakewa da wannan ne mu samu abin da za mu faɗa. Don haka ga lokaci Allah ya bamu, ga dama Allah ya bamu, ba wanda ya hana mu, ba wanda ya tsare mu, ba wanda ya takura mu. Allah ya gani za mu yi abin da yake so ɗin ko ba za mu yi ba. Daga muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta, ya azurta mu ribatar waɗannan kwanaki masu daraja masu alfarma, ya sanya mu cikin waɗanda yake gafarta musu, yake ‘yanta su daga wuta a cikin wannan watan. Wannan yace menene hukuncin wanda baya cikin waɗanda suka yi azumi imanan wahdi sabat, amma daga baya kuma ya gane, ya fahimta, ya gyara? Ai, daga lokacin da ya gyara, daga lokacin ya shiga cikin man sama Ramadana imanan wahdi sabat, daga lokacin da ya gyara, daga lokacin ya shiga ciki. Dama sharaɗi ne aka bayar, ƙa'ida sai aka bayar, wanda ya cika zai samu kaza. To bai cika ba ba zai samu ba, yanzu kuma ya cika zai samu, shi kenan. Daga abinda ya wuce a baya, afallahu amma sanaf, Allah ya fi abinda ya wuce, Allah ya gafarta. Domin ayyukan bawa dama kashi uku ne, wanda ya wuce a baya da wanda zai zo a nan gaba da wanda ake ciki yanzu. Wanda ya wuce a baya ya riga ya wuce, baka da yadda za ka yi da shi, ana tura mai abu ɗaya ne kawai, shi ne tuba da istighfari. Shi ake tura mana baya da shi ne kawai yake amfanuwa. Amma in ba nan ba, ba abinda za ka iya dawowa ka gyara. Wanda ake ciki yanzu shi ne abinda ake so ka aikata, sai ka yi shi daidai gwargwadon yadda ka fahimta, gwargwadon yadda ka gane, sai ka yi shi a daidai. Wanda zai zo nan gaba kuma dama wannan ba wanda yake da tabbas a kan shi, ba wanda yake da tabbas, yanzu yana da minti ɗaya a gaba, wannan abu ne wanda yake hannun Allah. Da haka wanda kake da shi kawai shi ne yanzu ɗin da kake ciki, sai ka dage ka gyara abinda za ka iya gyarawa, ka nemi gafara Allah kuma a kan abinda ya wuce a baya. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.